sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. A wasu rubutu tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Na yau Laraba 6 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin wannan lokacin za ku ji yadda ake ƙara samun ƙaruwar mutanen da suka rasu biyo bayan harin jirgin sojan ƙasar Najeriya akan wasu jama'a da suka halarci taron Maulidi a garin Tidinburi da ke ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna a Najeriya. Kamar da ƴan uwa da iyalan waɗanda abin ya shafa suka sanar da cewa wasu daga cikin waɗanda ke kwanciya a asibiti sun ƙara rasuwa a jiya Talata.
Raina Tijibai, mun rasa ƙanne, mun rasa yayi gaba ɗaya kawai an taƙaita mu. Yayana su 15 saura shi kaɗai ne su yi wannan jinjir.
Za kuma a jiya da ƴan Najeriya suka nuna ɓacin ransu game da waƙar amincewa da Tinubu da aka rera a doron majalisa da wasu ke ganin wannan mataki ya nuna wa majalisar raini da ƙasƙanci. Sai aka kasance da mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoto da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowane hantsi ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin ciwon ƴamace tare da Aisha Ma'azu, muna kuma tafe da sharhin jaridu daga Kamaru. Yanzu kuwa sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yayin da ake ci gaba da gwabza fada a Gaza, Amurkawa na ƙara samun rarrabuwar kawuna kan waɗanda za su zarga da kuma abin da suke so Amurka ta yi a yakin da ya laƙumi rayukan sama da 'yan Isra'ila 1,300 da Falasɗinawa 16,000. Robert Collins, farfesa mai nazarin birane da manufofin jama'a Jami'ar Gilad da ke New Orleans, ya ce ƙuri'un ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa Amurkawa sun fi tausayawa Isra'ila fiye da Falasɗinu, amma bambancin bai da yawa, sannan kuma akwai mutane da yawa waɗanda ba su yanke shawara ba da kuma mutane da ba su da tabbas. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar da cibiyar The Economics YouGov ta gudanar daga ranar 25 zuwa 27 na watan Nuwamba ta nuna cewa kashi 38 na Amurkawa na tausayawa Isra'ila, yayin da kashi 11 cikin 100 na waɗanda suka amsa tambayoyin suka goyi bayan Falasɗinawa. Sannan kashi 28 cikin 100 sun ce suna tausayawa ɓangarorin biyu daidai da daidai, yayin da kashi 23 cikin 100 suka ce ba su da tabbas. Jiya Talata, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan Amurka. Ana sa ran zai ci gaba da neman ba da tallafin soji a yayin da Rasha ke ci gaba da mamaya. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya shaidawa taron manema labarai cewa Zelensky ba zai samu halarta ba. Wani abu ya faru a mintuna na ƙarshe na taronmu. Schumer ya ce an gayyaci Zelensky don yin magana ta hanyar kafar bidiyo a wani taro na musamman don waɗanda suke wajen taron su ji kai tsaye daga bakinsa ainihin abin da ke a ƙasa, kuma ya taimaka wa 'yan majalisa su kaɗa ƙuri'a kan ƙudurin da ya haɗa da biliyoyin daloli na sabon tallafi ga Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyi biyu na 'yan tada ƙayar baya a Afghanistan da suka kunshi tsaffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashi akalla jami'an Taliban da sojoji 50 a cikin watan Nuwamba da ya gabata. Harin sarika nuke ya fi kamari a arewa da arewa maso gabashin ƙasar, inda 'yan Taliban suka fuskanci turjiya sosai a zamanin mulkinsu na baya daga 1996 zuwa 2001. A cikin wani takaitaccen sako da aka wallafa a harsunan Dari da Ingilishi a shafin X, ƙungiyar neman 'yancin Afghanistan da ƙungiyar 'yan adawa ta ƙasar Afghanistan sun yi ikirarin cewa mayakan nasu akai-akai suna kai hari kan 'yan Taliban a shingayen binciken ababen hawa, sansanonin soji da ma kan manyan titina. Da zuwa yanzu dai 'yan Taliban sun yi fatali da har-haren 'yan bindigar, inda suka ce an samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar.
Jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu nausa a jihar Kaduna a Najeriya, inda wakilinmu da ke can Isa Lawal Ikara ya sanar da mu cewa ana ƙara samun ƙaruwar mutanen da suka rasu biyo bayan harin jirgin sojan ƙasar Najeriya akan wasu jama'a da suka halarci taron Maulidi a garin Tudunburi na karamar hukumar Igabida ke jihar Kaduna, lamarin da ya haifar da salwantar gwamnatin rayukan mutane, inda a yanzu ma wasu dake kwanciya a asibiti suka ƙara rasuwa, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aika mana.
Jami'an gwamnatin jihar Kaduna da na tarayya ciki har da Hafsan Hafsoshin sojan ƙasar Najeriya Laftanar General Taurid Labaja dai na ci gaba da shiga garin Tudunburin da wannan iftila'i ya faru. Yayin da ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ke shedawa duniya cewa wasu daga cikin waɗanda ke jinya asibitoci ma sun ƙara rasuwa.
Raina Tuzubai, mun rasa kanne, mun rasa yayi gaba ɗaya kawai, an takaita mu. Yayana su 15 saura shi kaɗai ne zai wannan jinjira.
Wannan kuma ruku ne. Allah ya kuma mun rasa yanda za mu yi rayuwa. Eh makai muku asibiti yanzu kuma sun ma ƙara rasuwa a asibitin. Yanzu ma wata daga gukara an ce ta wani ma na sabon gidanmu an ce ya rasu.
Suna na Mas'udu Muhammad. Akwai yara na guda biyu wanda suka zo wajen wannan mabudin. Su ma duka Allah ya musu rasuwa. Kila duk kawunan su ya farfashe ne daga gakon yana su ba. Ban san lokacin da na gama kuka ba. Za ka ga nama ko ina guntu-guntu kan wani ma a sama kwata. Naman yara za ka gani ko ina nan cikin kuɗin da ka gani duk za ka ga duka ba.
Suna na Aisha Jibril. Ban da miji saboda wannan maulidi da aka tara aka kashe mani ƴaƴa yanzu dan ta bani da shi daga ni sai ni kadai ce tsurin kuma miji ya rasu ƴaƴa sun rasu wurin wa zan zauna.
Tun ajiya talata ne dai tawagar gwamnatin jihar Kaduna ta shiga garin na Tudunburin da wannan iftila'i ya faru, kuma mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Dr. Hadiza Sabo Balaraban da ta jagoranci tawagar jami'an gwamnatin jihar Kaduna zuwa wannan gari ta ce duk dake dai gwamnatin jihar Kaduna kadai ba za ta iya biyan dukkanin diyya waɗanda suka ga mu gidan gaskiya ba, amma za ta jagoranci jajircewa domin ganin an taimaki ki al'umar wannan gari da iftila'i ya shafa.
Mun kafa dan committee da zai duba shi yasa wannan list din na wanda suka rasu is very important. Ma ina so anan ce ban yi tsammani ko a wannan lokacin duk mutanen da muka rasa su akan yanda musulunci ta kayyade cewa gwamnati za ta iya biyan abin da aka ce, amma za mu zauna za a duba za a gani za mu hada hannu da mu da sojojin da gwamnatin tarayya duk abin da muka samu muka yi. Ina roko dan Allah dan Annabi ai hakuri da wannan.
Sai dai kuma kungiyar Jama'at Nasrul Islam wato JNI ta kasa ta ce ya zama wajibi ne gwamnati ta biya diyar dukkanin rayukan da aka rasa. In ji sakataren kungiyar na kasa Farfesa Khalid Abubakar Aliyu.
Ko ba ji dadi ba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan abu da aka yi abin takaici kuma abin mamaki, don haka babu shakka muna kira da babban murya. Duk inda abu ya je ya zo gwamnati sai ta tabbatar da cewa an yi bincike wanda yake isasshe wurin gano dalili da kuma waɗanda suka yi waɗannan ayyuka na rashin jin daɗi daga kuma wanda ya kamata su ba da tsoro. Kuma ba shakka muna kira sai an ba wa kowa diyya isasshiya kamar yadda aka yi a sauran wurare. Su kuma waɗanda suka yi wannan abu a hukunta su, kar a riƙa yi kawai kullum a wuce wurin ce ayyayi ya wuce.
Ita kuwa kungiyar kristoci ta ƙasa Kanireshin jihar Kaduna cewa ta yi akwai buƙata na ganin an ɗauki mataki don ganin an kiyaye faruwar irin wannan a gaba. Kamar dai yadda shugaban kungiyar Rabaran Joseph John Hayab ya shaida wa muryar Amurka.
Kungiyar kristoci rashin jihar Kaduna ta nuna juyayi, ta kuma kawo sakon ta'aziyarta ga al'ummar musulmai na jihar Kaduna da kuma na Najeriya gabaki daya. Amma babban kira da muke shine kamata idan za a yi wannan a rika yin shi da la'akari inda akwai jama'a talakawa wanda ba su san hawa ba, ba su soka ba. Domin ba abu mai dadi bane a ce a rana daya a kauye daya jama'a daya a samu mutane da yawa aka sun mutu. Muna roko a yi zama a doki mataki domin kada mutanen da sun rasa ransu a manta da iyalansu. Duk abin da za a yi domin a kare irin wannan abu kada ya sake faru a yi shi.
Tuni dai gwamnatin tarayya ta ba da umarnin bincike akan wannan hari na sojan ƙasar Najeriya da suka ce kuskure ne aka samu lokacin aikin fatattakar 'yan bindigan da suka addabi wannan yanki baki daya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kuma da lahiyar zuwa ga Muhammad Hafiz Baballe da kashi na biyu na labaran duniya.
Inda ake ci gaba da ƙara nuna damuwa game da rashin ɗorewar basussuka a tattalin arzikin ƙasar Sin, wani babban kamfani mai ƙididdiga a ranar Talata ya sanar da cewa ya sauya ra'ayinsa game da basikan da ke kan kasar Sin zuwa kasa. Kamfanin kula da masu saka hannun jari na Muji yayi gargadin cewa yawan basikan da ke tsakanin gwamnatocin yankuna da na kananan hukumomi waɗanda da yawa daga cikin su ke koka kan yadda ake biyan su. Ana sa ran za su tilasta gwamnatin kasar Sin shiga tsakani tare da bada tallafin kuɗi. A daidai lokacin da tattalin arzikin kasar Sin ke samun koma baya, haka kuma matakin ci gaba yake raguwa fiye da yadda ake tsammani. Muji yayi gargadin cewa wannan ƙarin nauyi na iya sanya matsin lamba kan gwamnati. Karuwar tashin hankalin yakin Isra'ila da Hamas sun mamaye taron sauyin yanayi a Dubai tare da kiraye-kirayen a dakatar da buɗe wuta a Gaza da ke ƙoƙarin zarta kulawa da buƙatar tabbatar da adalci ga yanayi a taron na COP28. Masu zanga-zanga daga ƙungiyoyi da dama sun taru a ranar Lahadi domin nuna goyon baya ga Falasɗinawa a Gaza, inda dubbai suka mutu a harin da sojojin Isra'ila suka kai da niyyar wargaza ƙungiyar Hamas. Harin dai ya biyo bayan farmakin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba a Isra'ila, inda aka kashe mutane 1,200 tare da garkuwa da kimanin mutane 240 zuwa Gaza. Masu zanga-zangar sun ta rera waka a lokacin zanga-zangar ta ƙarshen mako kan 'yancin Falasɗinu, inda da dama suka ce neman adalcin yanayi ba zai yiwu ba yayin da ake ci gaba da yakin. Shugabannin kasashen duniya da dama sun kuma soki matakin da Isra'ila ta ɗauka a lokacin da suke jawabi ga taron yanayi.
An gaida Muhammad Hafiz ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madallah, kwanaki 7 da suka wuce ne shugaba Bola Tinubu na Najeriya ya mikawa haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar kasafin kuɗin baɗi. To sai dai har yanzu waƙar amincewa da Tinubun da aka rera a zauren majalisar shine ya ɓata wa 'yan Najeriya rai, inda wasu ke ganin wannan mataki ya nuna wa majalisar raini da ƙasƙanci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakili murya Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Takin mu bayan a kenan da 'yan majalisar dokokin Najeriya suka yi wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bayan da ya mika kundin kasafin kuɗin shekara 2024 gaban majalisar. Wannan dai shine karin farko a tarihin majalisar dokokin Najeriya na yin mubaya'a ga kowane shugaba. Sai dai wannan sabon salo ya sosa ran wasu 'ya'yan majalisar, har ma da 'yan Najeriya da suka yi tsokaci a kansa. Sanata mai wakiltar jihar Nasarawa ta Yamma Ahmed Ali Wadada yana cikin waɗanda suka kalli al'amarin ta wata fuska.
Wannan aba ce ta baƙin ciki, aba ce ta ƙasƙanci, aba ce ta lalata daraja ta ƙasa, because majalisa, darajar majalisa daraja ce ta ƙasa, zauren majalisa kuma zaure ce tsarkakakkiya. Babu wani magana, babu wani take da ya wuce taken Najeriya. Hakan da ta faru, ni na san shi shugaban ƙasa ba zai farin ciki da wannan ba, don shugaban ƙasa ni abin da ke tsakanina da shi ya ce duk abin da muka gani ba ta yi daidai ba, aka aikata ko shi ya aikata, na samu lokaci na yi magana da shi, kuma zan yi wannan magana da shi.
Shi ma ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce wannan abin mamaki ne da al'ajabi har da tsoratarwa.
Wannan za a iya ta'allaka shi da abubuwa biyu ko uku. Na farko dai wato dukkan su kusan yawancin su kashi 70 wanda suka shigo sababbi ne, so saboda haka watakila yanzu ba su ma gama fahimtar aikin da ya kawo su ba, da cewa su ne masu taka ma shugaban kasa birki da shi da makarrabansa, su ne masu yin jan ido su gyara abubuwa ko kuma su sa a yi abubuwa wanda zai taimaka wa 'yan kasa, ba wai 'yan amshin shata ba ne kamar yadda muka ga sun ɗau wakar, wato sun zama 'yan amshin Tinubu kenan, sun ɗau wakar Tinubu suna ansawa kafin ma tafiya ta yi tafiya.
Amma ga masanin shari'a da kundin tsarin mulkin ƙasa Barista Mai Nasara Umar yana ganin kamata ya yi majalisa ta bi doka wajen gudanar da kome nata.
To 'yan majalisar mu idan ya kasance sun juya suna haka, suna abu kamar yara, wannan ne yake nuna siyasa ta tumasanci da ake a Najeriya, wanda yake idan ake bauta mawa na wanda ake gani ba wai tambarin Najeriya ake girmamawa ba. Idan ka lura da tsarin mulkin Najeriya sashe na 21 da 23 24 da 22 duka sun yi magana musamman ma sashe na 15 sakin sashe na 1 da kuma sashe na 23 sun yi magana akan girmama hukumomin kasa girmama hukumomin kasa da kuma girmama alamun kasa shine ya sanya idan za a yi taken Najeriya ake so kowa ya miƙe tsaye kuma ya yi shiru shine ya sanya ake so ka girmama tambarin Najeriya ta girmama kallon Najeriya da abubuwa daban-daban
abin jira a gani shine matakin da shugabannin kasa da na majalisar dokoki za su dauka nan gaba bayan tuntuɓa da wasu ƴan kasar suka ce za su yi kan wannan batun Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
an gaida Madina Dauda da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum misirari barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yana iya yuwa mai sauraro ya bibi shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata inda muka yi nazari akan irin halin matan da al'ummar Najeriya ke fama da shi wanda ya jefa wasu mata cikin tarkon rayuwa kasancewar su suke kula da al'amura a cikin gida duk da cewa shi mai gida aka dora wa alhakin kula da gidan domin lalubo hanyoyin samun taimakekeniya tsakanin al'umma da kuma tattauna wasu kalubalolin da ke janyo koma baya a wannan fanni Zauren namu ya karɓi bakoncin Hajiya Hassana Abubakar, shugabar gidauniyar Hassana's Home of Widows Foundation a birnin Abuja, da kuma Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, ma'aikaciyar jinya mai ritaya kuma mai ba da gudunmawa wajen ganin mata sun tsaya da kafafunsu daga Kano. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ar da Hajiya Hassana take cewa,
Tunda maganan rashin tsaron nan ta zauna a ƙasarmu Najeriya, maganan zuwa gona ta mutu, ba a zuwa gona kuma. Mace ce take shan wannan wa'ala tunda su anyan cin su kenan aje ayi noma su sayar da kadan su samu na cefane wasu kuma ma har tayan niyan ma duk suna shushukawa ba lalle sai sun nemi na manja ko man gida ba su garau-garau yayi musu asa yaji kawai a ci to wayannan abun duk sun shafi mata gwamnati tana kokari amma kokarin ta fa bai yi ba
to daga nan za mu dora a yau Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. To Hajiya Sa'a, wai shin akwai wani abu ne na musamman da ake bukata kafin mutum ya iya taimakawa wani?
To mun koya kama na daya, za ka sa wa mutum kauna da soyayya. Yanzu a ce alal misali, makoci na ne yana da hali. Sai yake ganin ya fi karfi na. Ya'yan sa yake iske idan ka zo ka kira dan nan kace da kai da ya'yana da dai. Ko ka hada ya'yan ka da wayannan suna tare kamar inda mutanen da suke yi. Saboda haka a lokacin da muke yara, ki da ba a rufe kofa. Saboda haka kowa idan zai zo ya ci abinci. Daga dare an ba ku ya zo masu kwana a soro za su ji ko abinci ba su baka. To duk inda ka je a duniya, za ka so wani mutum ya la'anta? Ko wani abu ya same shi? Saboda ya baka wajen zama ya baka abinci ya baka abinci
to amma Hajiya idan muka yi la'akari da yanayin yadda rayuwar ta sauya yanzu wanda za a ce makoci ya sace dan makocinsa ya nemi kudin fansa ko ya sace ma dan uwansa ya je neman kudin fansa wannan ya kawo akwai rashin yadda a cikin al'umma to ta yaya za mu shawo kan wannan matsalar rashin yadda domin a taimakawa al'umma su fita daga cikin wannan kangi
alhamdulillah kin ga mu dai na farko ko daga musulmi ne ko ba musulmi ba amana ce ce karanci kuma a koma zancen rashin taimakon da rashin kauna idan har ya zama cewar yawanci ko da abin zai samu in dai ka ja mutumin nan talaka a jikin ka ko dan uwan naka a jikin ka ya ga kai kira da dukiya har ka taimaka musu sai dan gaggantacce abu ko kwancin kayan yayan ka za ka bashi kuma ya zan ka da abin da yake karfin wannan idan makoci ne sai dai ai ka tafi kwano je ka yi dumin ruwa ko yana amma ko raka abin sai an rage ba kana jin yunwa ga gidan a cikin shi da sauran da za a baka to wannan abin zai sa ka ga cewar mutum ya shiga wani wanda Allah bai cece shi ba zai je hada baki da su a zo hada a cece ka ko idan ya ga abin ya cece ka ba zai hana ba sai ba da hadin kai amma idan ya zama cewa yau ka jawo shi ina da kanti ina da kasuwa
Na dawo gare ki Hajiya Hassana. Kin ji bayanan Hajiya Sa'a?
Lallai taimako a zuciya take, ba ga samun arziki mutum take ba. saboda bari in maki karamin misali da kaina. Ni na rasa mai gidana kamar da na faɗa a baya ta hanyar rasuwa, kuma ba wai ina da wani jari mai ƙarfi ko kuma da ƙarfin bane ba, amma saboda tosayawa jama'a da kuma matan da suka rasa mazaje iri na, tunda na shiga wannan na saka wannan takalmi na san tantanon abun, shine nake kukan kura dan in gan cewa nayi inkuri na taimaka ma mata daga jiyayyu kuma daga jihuna. Muna wannan abun yanzu kusan shekara uku kenan na fito media ma nayi kuka dan mu samu tallafi, amma mama na ba mu samu, gwamnati bata fara taimakon gidauniya na ko ba, amma kuma duk da aka nan ban fasa ba.
To Hajiya, kukan nan da ake yayi yawa kuma sai ka gani kamar ba a taimakon, taimakon ne yayi karanci ko kuma a mutane ne ba su da godiyar Allah, me ce ce masala?
Yawa Hajiya, kin gani ko ba zai rage wannan abin da ya akwai tsauna, akwai shawara akan halin rayuwar duniya, sannan akwai ba da bashi, akwai ba da kyauta, akwai ba da jari, akwai jan mutum da shi wajen sana'a, kin gane? Kuma sannan akwai wanda za ka yi mutum cewar ki hadaka ta unguwa, gidan wa gidan wani kuma ya kungiya karama, sai kuka kungiyar nan kowa ya san da aka cewa a da dan tara wani abu a gida, idan ana tarawa wanda ba shi da shi sai a tallafa masa ko a bashi bashi ko kuma a bashi kyauta a ce ya ce sana'a, wadansu za a ba su ra'a ba za su biya ba. Amma yawanci za ki ga abin ne kaɗan. Ni kaina na babba mata jari wanda ba su damu da shi ba.
To bari mu yi ɗan bayan kanin mu kan.
Har da Allah kyauta na ba su, amma sai na ce musu in shekara ta yi su dan da kuɗi na, su dauki riba su yi amfani da ita.
Bari mu kalli kan irin ayyukan da kike aiwatarwa na taimako. Wani rukunin mata ne suka fi kasancewa cikin matsatsin bukata, na karkara ne ko kuma na cikin maraya, kuma wasu irin bukatu waɗannan mata suke da su?
Ajiya na cikin maraya, kin san matsalar? Za ki ga ke kina da rufin asiri, kina aiki ko kina sana'a, amma sai ki ga wata matar za ta fa maraya ce ba ta da shi, ki ce ce sana'a ta ce ne sai ba za ta iya ba, ko ki ɗauko ƙaryar da ba za ta iya ba ta yi ta, shi kuma mijin na ƙauyuka ki ga sanayi na cikin kayan abinci, to amma waɗansu abin ne sai ya zama cewar mazan ba za su ɗauko abincin da ya cancanta ko su ba iyalinsu ba, sai su maka dabara kawai su haka haka su fice ya su ɗauki a ciki. Sannan kuma sai zama yanzu alal misali Hajiya, akwai wata mata dai yanzu barin ba ki misali na wasu mutane kala uku. Kwanan nan mun ba wata mata wallahi in ka tafiyar da muka yi gamsa muka gidan haya, muka ji labarin da ba mu labari, da muka zo muka sami matan nan muka je muka same ta muka sa a sauta gidan haya, yawo unguwa unguwa muka ringa yi ana neman gidan haya a tsakanin gidan haya, inda take a gaban gidan haya ne amma ba masani a leda suke kai suna yarwa, muka zo muka zage ta muka kira wata muka je aka samu mata gida, to tana da yara samari sai mutu ba wanda zai zara ce ba mai yaya gidansa, muka dinga neman unguwa wutan da ya ciwo muka samu wani dole ya zama mai yaya gida, da ɗakin ta da ɗakin ya ci da caɗin sana'a, muka ba ta jari muka ba ta kuɗin haya muka kuma biya kuɗin haya muka koma su ba ta kadda, na ran ne miki bai wa Allah da gaba kawai ke yi zama kin sani kai, ta je ta haɗa baki da gidan haya ta karɓe kuɗin ta ta ɗauki jarin mu ta fiye ta aiwa kan ta nake miki kibi za ta yi.
To wannan tambayar ta ki ce Hajiya, na dawo gare ki Hajiya Hassana.
In mutum zai yi taimako ya yi saboda Allah, dan dai duniyan ta zamanto a karkace take yanzu, kuma sannan Allah ya sa yanzu akwai ilimin na'urar kwakwalwa wanda in kai wani abun dole ka dauka ka nuna dan a san cewa ba kana rikewa bane ko kuma ba ma an baka kaci bane, wannan ma fa kai ne daga aljihunka. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya ganar da manyan mu na kasan nan kuma su yi abun kwarai, saboda abin takeicin a wannan kasan mu tamu na Najeriya nan zaki gan cewa kamar yadda na faɗa mai ƙarfi yake ƙarawa mai ƙarfi ƙarfi, talakan yana da bukata in ya je gidan mai kuɗi ma neman tallafi sai a ɗauko 10,000 wanda in ya yi zuciyar gaske ne yake bada 50 ko 100, amma in mai kuɗi ne wani laluran shi ya tashi ko zai aurar da ƴarsa ko ɗansa zai yi aure, zaki ga wannan da ya bada tallafin 10,000 ko 50 ko 100 nan zai yi unkuri ya fitar da miliyan 5 ko 10 ya ce gudunmawansa kenan. Kin ga wannan abin ya zama cuta babba a ƙasar mu Najeriya. Ƙwarya ta bi ƙwarya, Jiba Aushi wanda yake shi yake dada kawo mana masifu da dama a wannan kasar. Saboda ga talaka ga mul kocinka nan bai ci abinci ba. Ya kwanta da yunwa. Kai kuma ka kai gudunmawa miliyan 5 miliyan 10 gaba. Masu gidauniya suna ihun ku fito ku kawo mu hada kai dan mu taimaka mu gajiyayyu. Amma kwata-kwata ba su da zuciyar su ce sun fito sun taimaka.
Sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ya mace na wannan makon. Tabbatar za a kasance da shirin a makon gobe inda za mu fara waiwaye akan mawdu'an da wannan zaure ya tattauna a kai cikin wannan shekara na 2023 wanda ke yin kwana. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Hajiya Hassana Abubakar sai kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu kike cewa muni lafiya.
Kuma da Allah yanzu kuma sai sharhin jaridu daga Kamaru.
Zan fara shirin da mun wannan mako ne da Zarina Dogayen ta kasar Jamhuriyar Kamaru Allah ta yi mana bayani cewa yanzu dai masu dauke da makamai a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru suna kokari su nika kansu ga gwamnatin kasara domin cimma buri na wadda da zaman lafiya da ake gadamarwa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan nan ta The Trust ta kasar Kamaru an ita kuma ta yi mana bayani kan yadda na zaka a jam'iyyar SDF ta marigayi ni John Burundi suka yi kokari na zaben OC Joshua a matsayin sa na shugaban jam'iyyar bayan kai kawo da aka yi tsakanin 'yan jam'iyyar waɗanda ba sa buƙatan OC Joshua din ya mai gurbin ni John Burundi domin yadda ake ganin cewa yana da kwarewa ta bangaren siyasa da kuma yadda ya zamto dan majalisar wakilai na ƙasa a jam'iyyar ta SDF. Sai kuma jaridar Afrin Media anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Mustapha Biya ya karfi bakuncin manyan jakadan kasashe guda biyu na kasar Rasha da kuma na kasar Faransa kasancewar shugaban kasar yana bukatan ci gaba ga gudanar da ayyukan diplomasiya tsakanin sa da manyan kasashen duniya. Za kuma mu leka jaridar nan ta Lushu ta kasar Jamhuriyar Kamaru an ita kuma ta yabawa bangaren ilimin kasar Jamhuriyar Kamaru wadda ministan ilimin na kasar yanzu haka yake kokarin cimma burin sa na tabbatar da wadansu manyan jami'i a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Yanzu dai an bude jami'i sama da guda 10 wanda an yi haka ne ba don komai ba sai don haɓaka ɓangaren ilimi a faɗin ƙasar. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Punch ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta ƙarƙare mana cewa yanzu dai ɗan shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya yana ƙoƙarin ganin cewa ya cimma burinsa wajen tabbatar da zamtowa wanda zai gaji kujeran shugaban ƙasar. Amma yanzu haka dai ana ɗan wani kace mace a faɗin ƙasar domin ganin cewa abin bai zama gado ba waɗansu ɗan jam'iyyar ta DPC ko CPDM ta shugaban Paul Biya ba sa buƙatan Frank Biya ɗan shugaban ƙasar da ya zamto shi ne zai gaji kujeran shugaban ƙasar a babban taro na ƙasa da za a yi na jam'iyyar DPC ko CPDM nan gaba kaɗan. Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Da Garba Awul da shafin jaridin Kamaru anan kuma muka zo ga gaba shiri na karshe wato labarai a takaice.
Yayin da ake ci gaba da gwabza fada a Gaza, Amurka na ƙara samun rarrabuwar kawuna kan waɗanda za su zarga da kuma abin da suke so Amurka ta yi a yakin da ya laƙumi rayukan sama da 'yan Isra'ila 1,300 da Falasɗinawa 16,000. Robert Collins, farfesa mai nazarin birane da manufofin jama'a jami'ar Gillette da ke New Orleans, ya ce ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa Amurka sun fi tausaya wa Isra'ila fiye da Falasɗinu, amma bambancin bai da yawa, sannan kuma akwai mutane da yawa waɗanda ba su yanke shawara ba da kuma mutane da ba su da tabbas.
To masu sauraro a nan ne kuma za mu nade tabarmar shirin na hantsi sai kuma can daga asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu wanda suka bada gudunmawa a cikin shirin yanzu kamar yadda aka ji shi. Musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya na gabatarwa. Sai Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A wasu shirin da na shirya na gabatar ki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ji mu.